sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Yan sanda Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki 21 da ake kyautar da san masu hakar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine. Kwanaki 6 gabanin zaben rabin wa'adi na Amurka, shugaba Joe Biden ya fitar da wani sabon gargaɗi game da barazana da ke tattare da demokuraɗiyyar ƙasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shalkwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da kisan mayakan kungiyar ISWAP 3 tare da cafke wasu a lokacin da suka yi yunkurin kai hari a wani sansanin soja da ke jihar Neja. To ko me masana harkokin tsaro ke cewa akan yadda jihar Neja ke neman zama matattara ƴan ta'adda?
Wannan matsala ta jihar Niger ba wani abu ya kawo wannan ba illa sakaci da rashin mai da hankali akan yin abin da ya kamata. Sannan kuma duba da cewar wannan yanki yana da tasiri matuka ga zaman lafiya da tattalin arziki da kuma tsaro da mulkin Najeriya, shi yasa suke mai da hankali akan shi.
Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa mahukuntan Najeriya na ci gaba da bayyana takaicinsu akan yadda masu wasu 'yan ƙasar ke ƙara bijirewa doka. Wannan na zuwa ne bayan da hukumar kwastam a jihar Kebbi ta ce ta kama tabar wiwi da wasu kayayyaki da aka haramta shigo da su ƙasar a baya-bayan nan. To ko me yasa bin doka ga wasu ya zama da wahala?
Abin da yasa dan Najeriya bai son doka saboda doka an bata aiki Najeriya. Waɗanda an manya shugabanni su ke ware karya doka, sannan waɗanda an nasu mutane da ƴan uwansu komi sun ka aikata ba a yi musu komi.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yan sanda Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki 21 da ake kyautar da san masu hakar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba da aka samu a kusa da wata mahakar ma'adanai a garin Krugersdorp da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar yan sanda an gano gawarwakin 19 a jiya Laraba da rana, sannan kuma an gano wasu biyu da safiyar yau Alhamis din nan. Yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne, wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa. Za mu iya tabbatar da cewa safiyar yau ne tawagar masu aikin bincike da ceto suka koma wurin da lamarin ya faru. Yayin da suke bincike, sun gano ƙarin wasu gawarwaki biyu. Sun kwaso su daga buɗaɗɗen wurin, kamar yadda kakakin yan sanda Brenda Murdili ta faɗa yau Alhamis. Wannan mummunan abu da aka gano shi ne na baya-bayan nan a cikin jerin abubuwa da suka shafi harkar haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba a yankin Krugersdorp. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine, a cewar wani babban jami'in ƙasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev ya ɗora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya a kan sojojin Ukraine. Yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya. Sanarwar ta Patrushev ta zo ne bayan da babban hafsan sojin Ukraine ya ce tun farko har-haren na Rasha sun auna manyan yankunan ƙasar da lugudan wuta, inda suka lalata gine-gine da samar da makamashi ga tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia, mafi girma a Turai. Jami'ai sun ce an katse tashar da ke kudancin Ukraine tare da lalata manyan layukan wutar lantarki da ya sa ta dogara da injina masu amfani da man diesel, a cewar kamfanin Energo Atom na Ukraine. Kwanaki shida gabanin zaben rabin wa'adi na Amurka, shugaba Joe Biden ya fitar da wani sabon gargadi game da barazana da ke tattare da demokuraɗiyyar ƙasar. Yana mai cewa masu kin amincewa da zaɓe sun dora Amurka kan hanyar hargitsi. Akwai 'yan takara da ke takara a kowane mataki a Amurka waɗanda suka ƙi yin alkawarin amincewa da sakamakon zaben da suka shiga, in ji Biden a jawabin da ya da yammacin jiya Laraba a tashar jirgin ƙasa ta Union da ke Washington. Ya ce masu kada ƙuri'a a mako mai zuwa za su yi tambaya ko 'yan takara da ke kan takardun zaɓe za su amince da sakamakon zaben nasu ko sun yi nasara ko ba su yi nasara ba. Amsar wannan tambaya tana da muhimmanci, kuma a ganina ya kamata ta zama mai yanke hukunci. Kuma amsar wannan tambaya ta rataye ne ga makomar ƙasar da muke matuƙar so da kuma makomar demokuraɗiyya da ta yi mana abubuwa da yawa.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Shell kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da cewa jami'anta sun daƙile wani hari da mayakan Boko Haram suka yi yunkurin kaiwa a wani sansanin soja da ke ƙaramar hukumar Borgo a jihar Nejan Najeriya, inda dakaran suka kashe mayaka uku sannan suka kama wasu suka kuma kwace makamai masu tarin yawa. Ga ƙarin bayani daga Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Now on the Wawa issue, it was Boko Haram, ISWAP terrorists that went to attack that location.
Daraktan samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Danmadami ke tabbatar da cewar harin da aka kai a babban barkin sojoji na Wawa da ke garin Borgu a jihar Naija, mayakan Boko Haram ne suka kai shi. Dakarunmu sun dakile wani mummunan harin ta'addanci da Boko Haram suka kai a kan barkin Wawa da ke cikin garin na Borgu, inda nan take muka hallaka 'yan ta'adda guda uku, kana aka cafke guda biyar a raye. Bugu da ƙari, sojojin sun cafke bindigogi ƙilar HK-25 da bindiga ƙilar PKT harsasai sama da guda 500 da kuma ƙarin wasu harsasai na musamman guda 677 da kuma ƙarin wasu harsasai na bindigar AK-49 guda 3,900 da gurnet guda 2 da kuma bamabamai guda 7, kana da katon uku na wasu abubuwan fashewa. To yanzu me ake ciki?
Subsequent operations were carried out within the same vicinity.
Dakarunmu sun sake bin sawu izuwa tun gargagara da ƙauyen Damala, inda aka sake haduwa da 'yan ta'addan na Boko Haram nan take kuma aka bude musu wuta, inda muka cafke guda 13 a raye, kana sauran kuma garin gudun tsira suka fada cikin wani kogi. To ko za ka min ƙarin bayani akan irin 'yan Boko Haram din da ko kama a raye?
To be tantamount to that investigation for us to come and start giving you details, the dimension or the hierarchy in the rank and file of ISWAP and Boko Haram.
Waɗanda muka kama a raye ana nan ana gudanar da bincike a kansu, ba daidai bane yanzu in saki baki in yi ta ma bayani dalla-dalla a kansu. Bincike dai na gudana, kuma in an ƙara bincike zan sanar da kai.
You get it much more later.
Kalaman Manjo General Musa Danmadami na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Baicin masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa, jihar Niger sannu a hankali na ƙara zama matattara na 'yan Boko Haram, abinda ke ƙara jan hankalin masana irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Wannan matsala ta jihar Niger ba wani abu ya kawo wannan ba, illa sakaci da rashin mai da hankali akan yin abin da ya kamata. Sannan kuma duba da cewar wannan yanki yana da tasiri matuƙa ga zaman lafiya da tattalin arziki da kuma tsaro da mulkin Najeriya, shi yasa suke mai da hankali akan shi.
To a halin yanzu ina mafita.
Akwai buƙatar a yi din mai yiwuwa wajen ganin cewar an yi abin da ya kamata kafin abin ya kai ga wato kowcewa ya shiga hannun da zai fi ƙarfin hukumomin da suke aiwatar da wannan abu. Shigar jihar Niger ya zama wani abu mai sauki ga 'yan ta'adda kashi uku, 'yan ta'addan Ansaru, 'yan ta'addan ISWAP da 'yan ta'addan Boko Haram. Za mu ga cewar sun fara ne da ƙaramar hukumar Rafi ita kadai, ko ko wance ƙaramar hukumar Shororo, amma yanzu sun mamaye yankin jihar Niger da wasu yankuna masu yawa na jihar Kogi da kuma wasu ɓangarori da dama wanda suka shafi sauran sassa na ita arewan tsakiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Saudiya ta yi musayar bayanan sirri da jami'an Amurka da ke nuna cewa Iran na shirin kaiwa ƙasa hari, kamar yadda jami'an Amurka uku suka faɗa a ranar Talata da ta gabata. an ƙara nuna damuwa game da yiwuwar kai hari kan Saudiyar da ya zo a daidai lokacin da gwamnatin Biden ke sukar Tehran kan yadda ta ke murƙushe masu zanga-zangar da ta yadu da kuma yin Allah wadai da aika ɗaruruwan jirage marasa matuka da tallafin fasaha zuwa ga Rasha don amfani da ita a yakin ta a Ukraine. Mun damu da hoton barazanar kuma muna ci gaba da tuntubar juna ta hanyoyin soji da na liken asiri tare da Saudiya, in ji kwamitin tsaron ƙasa a cikin wata sanarwa. Ba za mu jinkiri ba na ɗaukar mataki na kare muradunmu da abokananmu a yankin. Saudiya ba ta ba da amsar buƙatar yin magana ba. Ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya Laraba cewa ikirarin ba shi da tushe. Shugabannin kasashen duniya na mayar da martani da kyakkyawan fata bayan sanarwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da tsagaita buɗe wuta tsakanin ɓangarorin da ke rikici a yankin Tigray na arewacin ƙasar Habasha. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce yana wakiltar wani muhimmin mataki na samun zaman lafiya. Muna yaba wa ɓangarorin da suka himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya don cimma wannan yarjejeniya. Amurka za ta ci gaba da jajircewa wajen tallafawa wannan tsari da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tarayyar Afirka da haɗa kai don samar da zaman lafiya a arewacin Habasha. A wani saƙon Twitter da ya wallafa jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi maraba da sanya hannu kan yarjejeniyar na tsagaita buɗe wuta, inda ya yaba wa ƙungiyar tarayyar Afirka kan ƙoƙarin da ta yi na samar da zaman lafiya a arewacin Habasha.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Hukumar hana fasa kwabri a jihar Kebbi ta ce ta kama ɗaurin tabar wiwi 294. Kuma a cikin 'yan makonnin da suka gabata ta kama wasu kayayyaki ciki har da shinkafar ƙasar waje da man fetur da motoci da darajarsu ta zarta naira miliyan 78. Lamarin da ya sa masu sharhi kan lamarin yau da kullum ke ƙara tofa albarkacin bakinsu a kan yadda wasu 'yan Najeriya ke yin watsi da dokokin ƙasar. Ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto.
Ba a Najeriya ba kadai har ma da kasashen duniya an shaidi 'yan Najeriya da yawa doka karan tsaye, abin da ya samu ake ganin saba doka cikin jininsu yake. A ɗayan ɓangaren kuwa gwamnati ta yi tanadi na masu sa ido ganin ana bin dokoki, sai dai bai hana 'yan Najeriya taka dokokin ba. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, hukumar hana fasa kwabrici ta ce ta kame wasu mutane da kan yi wa doka karan tsaye na shigowa da kayan da aka haramta, ciki kuwa har da tabar wiwi, kamar yadda kwantarolan hukumar Joseph Atta ya bayyana.
Mun samu kunshi 294. Kun san dai in an kama shinkafa ko an kama takalmi ko kaya an ayi ya lissafinsu a kudince. Amma maganin kwaya to ai ba ma maganin kudin ake yi ba. Ana maganin illa da zai iya jawma mutane. Yanzu man lafiya ko kuma irin fashe-fashe da ake yi da tadanci, wanda duk masu irin wannan abu sai sun dan kurba irin wannan kwayoyi, hankalinsu ya komo can kafin su irin wannan abu.
Har wayo hukumar ta kama wasu kaya da suka hada da motoci, shinkafar waje, tufafi taba jiki, man fetur da dai sauransu, da kudin su na zarce naira miliyan 78 duk a cikin watan Oktoba kadai. Ba ma wai kamen ba, irin yadda jama'a ke kokarin hana jami'ai gudanar da aikinsu da daga cikin abubuwan da ke kara nuna 'yan Najeriya ba su son bin doka, kuma a cewar kwantarolan hukumar wannan laifi ne.
Akwai wasu kuma an aje su ne a kwana-kwana ko a daji, har na je ma wasu sukan hau ma ice can sama da ɗan wayansu. In an hango mu muna zuwa sai a kira shi ɗan fuskura ce ga su nan zuwa, kar ka biyo wannan hanya, ka biyo wancan hanya. Wannan shi ne signaling to smuggle. To dokanmu ta hana wayannan abubuwa.
To wai me yasa 'yan Najeriya ba su son bin doka, duk da ganin cewa yin hakan kan iya kawo ci gaban kasar? Farfesa Bello Bada, mai sharhi akan lamuran yau da kullum, yana ganin cewa
abin da yasa 'yan Najeriya bai son doka saboda doka an ba da aiki Najeriya, waɗanda an manya shugabanni su ke ware karya doka. sannan waɗanda an nasu mutane da yan uwansu komi sun ka aikata ba a yi musu komi da ya zan kuma lalle cin hanci da rashawa inda duk an ka bashe su komi da yanka ana ganin ka an sake ka duka amma kai da kanka in kaga cewa mutum mai galihu ya karya doka kuma an yi mai hukunci to dole ka kama kanka.
Bijirewa dokoki da 'yan Najeriya ke yi na iya zama ɗaya daga cikin abubuwan da suka jefa ƙasar cikin mawuyacin hali wanda jama'a da yawa ke kokawa a kai kuma duk da hakan suna saba dokoki. To ko hakan zai magance matsalolin ƙasar? Wannan tambaya ce da ya kamata 'yan ƙasar su amsa wa kawunansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga KB a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan muhimmancin wanke hannu. Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu na da matukar mahimmanci kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Dalilin haka ne yasa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman a watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu. A don haka ne abokin aiki na Mansur Sani da ke muradi a jamhuriyar Niger ya yi hira da mai kula da kuma gargadi kan tsafta a ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar Muradi Dr. Usmani Yakuba, inda ya yi magana akan alfanun da ke tattare da wanke hannu da kuma illar da rashin hakan ke haifarwa, inda ya fara da bayyana cewa
babbar fa'inta ta farko da muke son al'umma ta yi bangaren nan na tsafta ma gaba ɗaya aka dunkule ta. Tsafta ayyuka ne wanda ɗan adam ya kamata ya yi shi da kanshi na kiyaye malatuttuka wanda ana iya ɗauke su tsakanin ɗan adam da mutum, ko tsakanin ɗan adam da dabba, ko tsakanin ɗan adam da ruwan sha, ko tsakanin ɗan adam da muhallin shi, ko tsakanin ɗan adam da abincin da zai ci. Kinan kaga duk wannan tsakanin ya kamata ɗan adam ya san yana da halaka da muhalli, yana da halaka da abinci, da ɗan uwan shi, da dabba, da itace, da duk abin da ke goye da shi. Ɗan adam ya san shi kankan shi ya ma hi a wannan abubuwan daraja. Kinan wannan dumalatin zai ɗauka a rayuwar shi ga wannan abubuwan ne ya kamata ɗan adam ya fahimta nan ne yake ɗauko su, dangance da halayen shi, dangance da buƙatocin da zai yi a cikin rayuwar shi, nan ne zai ɗauko wannan malati ko kuma yanda za shi ya ɗauko shi. To sai ya gano ta nan yake ɗauko shi, sannan in an kwatanta shi zai kiyayewa zai gane lalle abun nan yana da muhimmanci. To sai abu na biyu, wanke hannu. Don me aka ba wankin hannu muhimmanci? Hannu shine dalali na kazamta. Tunda an ce dan adam iya da halaka da muhalli, iya da halaka da abinci, da ruwan sha, da itace, da dabbobi, da duk inda zaka dahawa, kenan hannu wannan dalalin malatin ne shine zai ka dahawa ya dauko maka malatin nan, ko ka shafa a jikinka, ko ka ci a bakinka, ko in ruwa ne ka sha, ko in iska ne ka shake shi. Duk abinda ma in mu'amala ce da wani dabba, da in ko dabba ta taba wurin kai ka zo ka hau, ko wani tsuntsu ya taba wurin kai ka zo ka hau, duk in wani ya riga kai taba mahallan kai ka zo ka hau, nan wurin ne hannunka ko jikinka zai dauko maka wannan malati. To in ba kai hattara ba, abin nan zai shiga ta bakinka, ya shiga ta hancinka, ya shiga ta idonka, ya shiga ta hudodin jikinka. Tunda duk jikin mu fatar kuke gani duka hudodi ne wa, in mutum bai hattara ba duk kohi ne ga sunan na shiga malati ga dan adam na kwayoyin cuta. Saboda su ba ganin su ake ba kankana ne, ta hanya fata, ta hanya hancinka, ta bakinka, in ka sha ko ka ci wani abu, nan ne zaka dauka malatin.
Wani irin cututtuka aka hi dauka ta dalilin rashin kula da wanke hannu?
Rashin kula da wanke hannu, malatutukan wanda ake gauga ya da dauka babu kaman ma a ce kwalara, ko zawo da amai, ko kuma akwai ciwon tsutsotsin ciki. Saboda in mutum kana zuwa magewayi ba ka wanke hannu, kana ma'amala da bayan gari ko na dabbobi ko na mutum, anan kwayoyin cutar tsutsotsin ciki suke. Tsutsotsin ciki kun ga akwai kwarba, akwai macijin ciki, akwai abubuwa da yawa wanda suna shanye jinin mutum, ta nan ake ɗauko su. To kaga in mutum bai tsafta ba bayan ya yi ma'amala da muhallin shi ko da wasu ayyuka wanda yake yi, nan ne hannu kazami zai kawo mishi tsutsotsin cikin nan ya zama musu illa ga jikin shi. Sai ga mutum yana ramiya, ko kuma mutum yana jin jikin shi yana kasala, ko jinin ya rage ba akan ya gane ba sai an ji wannan za a gane.
Me yasa ake gargadin yara a makaranta akan wanke hannu?
To abin da yasa mu likitoci muke gargadin yara, shi dan adam aka ce kamar karamin ice ne, in ka shuka shi tun yana dan karami kana bayar ruwa, in ya karkace ka tara shi, to mun so kamar wanke hannu ya zama to tabi'a ce ta dindindin ta shiga a cikin rayuwar dan adam. Saboda da farko na ce mutum duk a rayuwarka tun ka zo duniya har ma ka barta a ce to kana da mu'amala da wannan abubuwan da na hudu farko. To in ya zama to karamin yaro ya tashi da tabi'o'in wannan na tsafta tun yana karami yana zuwa makaranta ana koya mishi, to an so ya girma da su, an so ya hatara, an so ya aikata, in ya girma shi ma sai ya zama to kamar shi ma ya zama likita mai daukar tutan nan, yana yada ta al'umma duka ta gane abin da ake nihi, ta dauki wannan zance ta je ta aikata shi a yaki da cututtuka gaba da. Kaji abin da yasa aka hiba yaro karhi, saboda kwalle yaro ita kamar fara takarda ce in kai rubutu daidai zama na yaki. Kaji abin da yasa.
Karshe me sakonku ga al'umma akan fa'idar wanke hannu?
Babban sakonmu zuwa ga al'umma wajen wanke hannuwa, akwai lokacin wanda suke da mahimmanci na wanda wajibi ne dan adam ya wanke hannuwa. Dan adam in zai ci abinci wajibi ne ya wanke hannuwa. Dan adam in ya fito daga magewayi wajibi ne ya wanke hannuwa. Dan adam in zai ci abinci ya wanke hannuwa. Dan adam in ya yi gashe-gashe ya wanke hannuwa. Dan adam in ya yi aikin hannu, kun ga akwai masu kwasa taki, akwai masu yin kila, akwai masu yin tuki, akwai masu yin biro, ko biro kake kana taba abun ordinator wannan wanda tafureta ana daddana duka nan wurin ma akwai kwayoyin cuta. Ya kamata dan adam duka ayyukan da kake jika-jika ka dora wanke hannuwa, ko kuma amma ba ka wanke ba jika-jika ya zama to da duk in zaka cin abinci nan a tabbatar da ka wanke hannuwa. Kuma wanke hannuwa ma shi ma yana da sharadi, ya zama to kamar a ce duk sati dan adam ko shi da iyalin shi ma gaba daya ya hore su da yanke akaihwa, saboda a cikin akaihwa nan kwayoyin cuta suna boyewa. In ka je magewayi bayan garin sai tsaya a ciki, ko da ka wanke hannuwa ma sai ga abin bai tasiri ba. Amma ya zama to dai mutum ka bar zama da akaihwa nan tana yin tsawo kwarai kamar ta ba ta dan adam ba, abin bai da kyau. To kun ji dai abin da muke so ka kira ga al'umma, alhamdulillah dai ya zama to kowa ya gane gashi-gashi shi ma yaɗa cuta yake. To a dora wanke hannuwa dangance da taimaka mu da a tsaya da yaɗa cutar nan, insha Allah za mu ci nasara a cikin ƙasar.
To madalla, ganin yadda wanke hannu ke da matukar mahimmanci ga kiwon lafiya, yasa a jamhuriyar Niger ake koyar da shi a makarantun primary a matsayin darasi mai zaman kansa. Madam Almu Aisata Hamza ta yi ƙarin bayani game da tasirin hakan.
Wankin hannu ya kamata yaro a koya mai tun yana fitit maternal muke koya musu tun suna yara. Itap takwas ce ta wankin hannu dun a koya ma yaro da ruwa mai tsafta da sabuli kenan. Wani lokaci ya kamata mutum ya yaro ya wanke hannun shi in ya yi wasa, in ya hito da makewaya, in ya ci abinci, in ya taɓo ƴansu abubuwa haka masu ƙura ko masu salte. Lokacin nan yaro ya kamata ya wanke hannun shi kamin ya yi amfani da wannan hannu. Kuma da wani irin ruwa ya kamata ya wanke hannu? Ya wanke hannun shi da ruwan sabuli da ruwa mai tsafta. Inda da ruwa mai tsafta da sabuli za ka wanke, kakka wanke hannunka da ruwan dauda ka ce ka wanke hannu kenan, ka kara ma kanka wani malati. Lesson kin wankin hannu, ko mu da muna yara muna lakwal, an koya mana a lakwal. Tunda daga lakwal muke hita da tarbiyoyi iri-iri na tsafta, an gwada mana na hannu, na komi da komi an gwada mana, kamun a ce yau lezane 2000 corona ta zo kenan. Mu deja tunda muna koyawa cikin lesson de moral, l'hygiène des mains kenan. Yaro ya kamata a koya mishi yanda zai wanke hannuwan shi kafin ya amfani da shi. Kuma me yasa ake wankewa? Saboda ciwo hannu wuri ne mai taba ciwoyi, wuri hanya ce ta daukan malati hannu kenan. Ya kamata da hannu da cikin akaihwa duka yaro ya wanke. A addinance ma kun ga in za mu sallah sai mun wanke hannuwan mu, mun tsaftace jikin mu sannan mu yi a sallah kenan. Hannu hanya ce ta malati kenan, mu wanke shi da kyau. Rigakafi ya yi magani.
Su ma ɗaliban ba a bar su a baya ba, don sun bayyana wa abokin aikin nawa Mansur Sani abinda suka sani game da mahimmancin wanke hannu.
Sunana Alkaira ta Abdurrahman.
Wace kalar kike?
Sai a wanke hannu saboda cuta.
Me za ki ce ma sauran yara waɗanda ba su wanke hannu?
Ƙazan Sa'adatu Abdul Karim.
Shekara ki nawa?
9.
To menene ake ce ma wanke hannu?
Tsafta.
Yaya ake wanke hannu misali?
A cuɗa ko ina da ko ina da sabuli da ruwa.
Ruwan masu kyau ko kuma masu dauda?
Masu kyau.
Sai a wanke.
Mama ya yi ibra.
Yanzu kuma na ga hannunka kamar da dauda, ka wanke shi? To menene sunanka?
Ƙazan.
Ya aka kaza ba ka wanke hannu ba?
Yanzu da cikin kalas ne.
Daga cikin kalas kake. Me mahimmancin wanke hannu? Dawa-dawa yake koya muku ku rinƙa wanke hannu a gida ko a lokacin?
Mallam.
Me kake cewa?
Cewa da ke a rinƙa wanke hannu.
dani-dani kare ke cikin abubuwan da ka ce suna kawo matsala in ba a wanke hannu ba.
An ya ga shiga makiwa aka yi duwa wanke hannu ba yana kawo matsala.
Salim Sani Yarima.
Ni madan ta ce muku game da wanke hannu?
A rinka wanke hannu saboda cuta.
Da ina ake wankewa yanzu a wanke?
Da bayan hannu da cikin tangana. Da sabuni da ruwa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma kun da je abin da ƙwararru ke cewa game da muhimmancin wanke hannu. Kuma ya kamata a riƙa ba wa yara ƙwarin gwiwa kan wanke hannu domin fa an ce rigakafi ya fi magani. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar. Da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya.
To yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Rugan Malam Shagari da Bala Ruwan Kanwa da Faruku Mahe Karo ga Sokoto. Kuka ce a daidai lokacin da ake ranar tunawa da 'yan jarida. To mu dai babu abin da za mu kira 'yan jarida illa wani sashe mai muhimmanci cikin al'umma ganin yadda suke haɗa gwamnati da talakawa kuma suke bayyana abin da yake shi ne gaskiyar lamari a wasu lokutan. Allah ya kare ku mutanenmu 'yan jarida. Sai ra'ayin Ali Rabka na Gashuwa mai cewa Allah sarki, talakawan Najeriya an daɗe ana gasa mana azaba ta tsadar rayuwa kuma a yaudare mu da 500 mu sai da kuri'a. Ya kamata mu tashi tsaye wajen zaɓar 'yancinmu, kada mu bari a yi mana tsakiyar da ba ruwa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Husaini Alhaji Umar Fure ba Gashuwa. Kai ko cewa kake canza sheka da wasu gwamnoni na jam'iyyar adawa ta PDP biyar suka yi don marawa Peter Obi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour baya yayi daidai. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace a yayin da 'yan takarar mukamai daban-daban ke baje kolin manufofinsu a Najeriya, mu kuma muna nan muna jiran su a rumfunan zaɓe domin bambancewa tsakanin tsaki da tsakuwa a tsakanin su. Tunda dai mun san daidai mun kuma san aka san daidai da abin da ya dace mu yi. Saboda haka Allah ya kai mu shekara ta 2023 lafiya. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau.
To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki 21 da ake kyautar zaton masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba da aka samu a kusa da wata mahaƙar ma'adanai a garin Krugersdorp da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar 'yan sanda an gano gawarwakin 19 a jiya Laraba da rana, sannan kuma an gano wasu biyu da safiyar yau Alhamis ɗin nan. 'Yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne, wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta daƙile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine, a cewar wani babban jami'in ƙasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev ya ɗora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya akan sojojin Ukraine, yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya. Kwanaki 6 gabanin zaɓen rabin wa'adi na Amurka, shugaba Joe Biden ya fitar da wani sabon gargaɗi game da barazana da ke tattare da demokuraɗiyyar ƙasar, yana mai cewa masu kin amincewa da zaɓe sun ɗora Amurka kan hanyar hargitsi. Akwai 'yan takara da ke takara a kowane mataki a Amurka waɗanda suka ƙi yin alƙawarin amincewa da sakamakon zaɓen da suka shiga, inji Biden a jawabin da ya da yammacin jiya Laraba a tashar jirgin ƙasa ta Union da ke Washington. Saudiya ta yi musayar bayanan sirri da jami'an Amurka da ke nuna cewa Iran na shirin kai wa ƙasa hari, kamar yadda jami'an Amurka uku suka faɗa a ranar Talata da ta gabata. An ƙara nuna damuwa game.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Baba Yakubu Makeri wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma